shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na taba abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Za mu yi magana ne akan Sa'adu Zungur. Ko ta yaya yayi fice a fannin siyasa?
Akwai jaridu da yawa wanda suke na turanci wanda yake rubuce-rubuce wannan haka ya jawo hankalin su Zik ala misali Nigerian Review, West African Pilot, wannan sai ta zama alakansa da Zik har ya zama to babban sakatare na jam'iyyar NCNC.
Hamid Bello kenan wanda zai ba mu takaitaccen tarihin Malam Sa'adu Zungur. Madina, kina ganin yana nufin akwai alaka tsakanin aikin jarida da siyasa?
To Amina, gaskiya sai dai na bincika. Amma a haka dai bani da masaniya. Idan akwai zaki fito takara ne?
Ta waye sani ne? Jama'a, kamar yadda Madina ta ce, yau za mu duba takaitaccen tarihin gwarzon sha'iri kuma dan siyasa da gwagwarmayar ilimi mai matukar kishin kasa Malam Sa'adu Zungur.
Wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad yayi mana diddigi akan wannan batu inda ya samu zama da wani ma'aikacin gidan rediyon Bauchi kamar yadda kuka ji a dan kutsurin da muka tsakuro daga hirarsu.
To haka kuma muna tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook.
Akwai kuma ɗan baitukan da za ku ji wanda shi kansa Malam Sa'adu Zungur ya rera da ma waɗanda mawaka masu koyi da shi saka raya.
Jama'a, sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Mu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce me za ku iya tunawa dangane da rayuwar Sa'adu Zungur kuma me za a iya koya daga irin halayensa. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bilyaminu Jamu Walijo daga jihar Kaduna. Yace fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan VOA Hausa. Ni dai bani da wata masaniya kan Sa'adu Zungur, kasancewa ni matashi ne.
Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Jamilu Ahmed inda yace ni ban san shi ba,
kawai shi ya takaita kenan. Sai kuma amsar Minta Kaliman Tirita inda yace maganar gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a koya daga rayuwar wannan bawan Allah, irin yadda yayi ta fadi tashi ganin ya bar wakar da za ta zama fadakarwa ga ƴan baya. Allah ya ji kanshi da rahama.
To amin ya Allahu. Amsar mu ta gaba ta fito daga Zainab Musa mai Aduwa inda tace ni dai ban san wani abu dangane da rayuwar Sa'adu Zungur ba, amma zan kasance da akwatin rediyo na domin ji daga masana insha Allahu.
To sai kuma amsar Mustafa Yusuf Musti inda yace ni ma ban san shi ba, sai ma yau na taba jin sunan sa.
Lallai kam shi kuwa Usman Adamu mai gari yace a gaskiya rayuwar Malam Sa'adu Zungur akwai darasi mai yawa sosai. Ya bada gudunmuwa manya-manya ta hanyar fadakarwa akan zaman lafiya da kuma ilimi, domin wannan abubuwa sune silla ta rayuwa cikin aminci.
To sai kuma amsar Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace ni dai tarihin sanaji amma ban san shi ba, zan kasance da ku don sauraron bayanan ku.
Idan muka je ga Aminu Yakubu shi kuma yace Allah ya gafarta masa, muna primary school an koyar mana cikin rubuce-rubucen sa, akwai wata wakar sa, in zaka fadi gaskiya komai ta ja maka kabiya.
Sai kuma amsar Bashir Ja'far ɗan Shango, Allah sa na fadi sunan daidai, yace fadakarwa.
Shi kuwa Habu Musa yace sai dai mu ce Allah ya ji kansa.
To amin. To ga wata zungurariyar wasika daga Sabiu Usman Makurna, Allah sa na fadi sunanka daidai, yace haƙiƙa Malam Sa'adu
Ado Zungur ya bar tarihi da yake dauke da darasi da babban koyi idan muka duba rayuwarsa kama daga yin gwagwarmaya tare da su Malam Aminu Kano wajen ganin an samu wa Najeriya yancin kai wanda yanzu ba kowa zai iya ba idan muka duba rayuwarsa shi malami ne shi sakataren jam'iyyar NCNC ne a shekarar 1942 shi marubuci ne a bangaren adabin Hausa yau da gobe sai dai na ce Allah ya ji kansa da rahama da iyayenmu baki daya in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani nagode ku tashi lafiya masu shirin yau da gobe amsar mu ta gaba ta fito daga Umar Miyatulla Shungom daga jihar Gombe yace yau da gobe ni dai ban san waye Sa'adu Zungur ba kawai abin da na fahimta anan shine idan ka ji wane to ba banza ba ai kuwa kin ji magana mai kyau ita kuwa Ruqayya Usman Farije Buwa tace to mu dai yau zamu kasance da ku kai tsaye dan jin yanda lamarin zata kaya domin ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne dan haka ku tashi lafiya filin yau da gobe
to sai kuma amsar Samin Sale inda yace wani gwarzon marubucin waƙoƙin Hausa ne wanda tarihin sa ba zai taba gushewa ba a gurin mu musamman masu bibiyar al'adar Malam Bahaushe Allah ya ji kansa da rahama
to amin dai shi kuwa Suleiman Harun yace wane ne Sa'adu Zungur VOE
to mama Afan kuma tace gwamna ne ko shugaban kasa
sai fa gwamna ne ko shugaban kasa kam ita kuwa Aishatu Barista Cole Maska tace salam filin yau da gobe hakika marigayi Sa'adu Zungur ta hanyar fadakarwa da ma ilmantarwa
to sai kuma amsar Ya'um inda yace a gaskiya Sa'adu Zungur ya bada gudunmuwa sosai ga al'umman Najeriya har ma da Afrika baki daya fatan mu Allah ya gafarta masa to amin
to amsar mu ta karshe ta fito daga wurin Awal Sali inda yace wannan gaskiya ne jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
madina ne ma bari an sama sanare su ma sun gode
gaskiya
ni ina so in san to ke me kika sani akan Sa'adu Zungur
gaskiya ni dai na san mawaki ne kuma kaman dan Kano ne ko
a dan Bauchi dai to zamu ji dai zamu ji
ba za ki fada ba to ni duk tunani na kaman dan Kano ne na dai san mawaki ne ina yawan jin waƙoƙinsa gaskiya kuma kaman a cikin waƙoƙinsa ya amfani da waƙoƙinsa ya fadakar kan harkokin ilimi da abubuwan da Dide abinda na sani na zaman lafiya da
ni in na ga miki cewa a gidan nan ne na san Sa'adu Zungur zaki yarda
zan iya yarda mana gashi ke kin sani ma ni ban sani ba
akwai wata waka wanda ina ga Adam Kirfi ne ya rera wannan waka
waye kuma Adam Kirfi
mawaka cikin dai mawakan zamani dai ya rera wannan wakar a cikin waka da yake cewa wato amfani ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake yau Sa'adu Zungur yake kira ga amo
mai kasance
ina yawan sa wannan waka to abin ne ji hankali lakin nace a to wata rana ina hira da abokan aiki sai akai magana Sa'adu Zungur sai nace a akwai wakan shi suka ce anya kuwa nace eh mana gashi nan sai ina kokarin suka ce ha ba ai ba na yau bane sai nace to sai ni je na dai bincike akai sai naga cewa wato sha'iri ne me ki me matakar kishin kasa wanda gaskiya kamata a ce an yi koyi da shi da abubuwan da ke abin nan bari dai mu ji dan wannan wakan dai da
suke kamata
kai koya kika gani
Thank you.
gaskiya wakan tayi dadi
yanzu kin gane wakan
yanzu na gane wakan na san aiki na yawan sashi
a lokacin shiri
a lokacin shiri kuma gaskiya yadda kaman dai ban dan ban bata sosai ba abinda na fada din ya dan je hanya harkokin ilimi kan zaman lafiya dai da rashin tashi tashin hankula dai
haka yake fadakarwa a kansu da arewa ake dan shakkan zuwa wato makarantan boko yayi kokari sosai wurin ganin cewa to saboda haka ne ina ga yawa koki da dama kin san wakan tarbiya ginshiki ga zama bisa lafiya
shi ma ina ji to ko ina nake jin shi ina ji a Sokoto ne nake jin shi ko waina
shi ma dai ina yawan sawa lokacin da
to maybe shiri ilimi shiri ne nake jin shi dan dai na san na taba jin waka gaskiya
to shi ma ina ganin wato kin wahayi zan ce ne suke samu wato in ce kamar inspiration kenan a turance
wahayi kenan
wanda mawaka suke samu daga wurin shi zungultan da dai mu kam sai dai hasashi
tabbas
malam abdul wahab gare ku
sunana dalhatu hamid dello kuma ma'aikaci a gidan radio book
malam dalhatu hamid dello sa'ad zungul mutum ne wanda yake yi fice a Najeriya ka ba mu tarihi shi wannan fitaccen malami
to shi marigayi malam Sa'ad Zungur kamar yadda duniya ta san shi da wannan suna ni dai a matsayina wanda yake shi babba ne a gare mu domin kanin mahaifinmu ne ban yi rayuwa tare da shi ba amma kuma na tashi na tarar da cikakken bayani game da tarihin rayuwarsa a wajen ɗan uwansa da kuma sauran dangi sannan kuma Allah kuma ya sa na samu karanta wasu daga cikin muhimman rubuce-rubuce da yayi wanda da yawa ma duniya bata san da waɗannan rubuce-rubucen ba saboda ba a fitar da su ba wanda daga baya ne za ka ga rubuce-rubucen ke fitowa musamman ma wani littafi da Professor Mahmud Yakubu ya rubuta kusan ce shine littafi na farko da ya fara fito da cikakken irin bayanai akan irin gwagwarmayar rayuwarsa to mutum ne wanda Allah ya
zaga mana inda ka haife shi
an haife shi a nan Bauchi kuma an haife shi ne a cikin shekara ta 1914 kuma an bamanta ba a ranar 24 ga watan Nuwamba a wannan shekarun kuma Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 1958 a cikin watan Janairu to ya yi rayuwarsa a nan garin Bauchi inda ya fara karatunsa na ilimin zamani amma kafin ma a sashi a makaranta irin na zamani ya yi karatu a gaban mahaifinsa sarkin zungur marigayi Muhammad Bello sannan kuma da sauran yayunsa musamman babban limamin Bauchi marigayi Liman Mahmud da kuma daya mahaifinmu wansa marigayi sarkin zungur Malam Hamidu waɗannan su ne manyan malamansa da ya karatu a gabansu kuma ya samu ilimi na addini ya yi fice a fannin fiqhu da nahwu da tafsiri da kuma balaga da sauran musu ɗan karance-karance waɗanda suke na addini. To wannan sai ya bude musu idanu lokacin da mahaifinsu ya sashi a makaranta na zamani bisa bukata na wancan lokaci karatun boko. Wanda duk a lokacin akan ke karatun boko amma ya zama tilasun da shi jagora ne cikin al'umma kuma ana bukatan su fara gwada misali da sanya 'ya'yansu saboda haka aka sashi a makaranta. Kuma ba daɗe ba ta samu kara wannan karatu a nan kuma sai wuce aka kai shi zuwa makaranta ta farko wajen Bauchi shine makarantar da take garin Katsina wanda a lokacin ta ce babbar makaranta a wancan lokaci a zamanin a arewa. To anan ya je maimakon ya shekaru shida a wannan makarantar to da su yana da basira da hazaka da kuma yana da buɗi a cikin karatu din shekara uku kadai sai aka dauke shi zuwa makarantar Yaba College da take Lagos. Ya zama to shine dan arewa na farko daga ya fara tafiya zuwa ma wannan makaranta din. To a can ya je ya fara karatu din a can bai dade ba aka samu cece kuce daga inda ya tafi daga nan Bauchi cewa an dauki yaro kuma an kai shi can. To zaman da bai samu ya kammala karatunsa a Yaba College ba sai kuma ya sake dawowa amma dawowan da ya dawo ya koma Zaria ya kuma zauna a Kano ya koyar a School of Hygiene ya yi taba karatu kuma ya zama malami ma a makarantar kuma ya koma Zariyan ma School of Hygiene shi ma anan ya yi koyarwa. To anan ne ya fara saduwa kuma da wasu gurazan ɗan boko a ƴan arewa suka fara haɗa kai a kuma lokacin ya yi rubuce-rubuce saboda akwai kamfanin ɗafi na littattafai a Zaria. To ya fara rubuce-rubuce na ƴan waƙoƙi da wasu makaloli da ake bugawa a jaridu cikin harshen Hausa da kuma na Turanci wanda in ban manta ba akwai jaridu a lokacin kafin karɓan samun ƴanci ne akwai jaridu da yawa wanda suke na Turanci wanda yake rubuce-rubuce wannan haka ya jawo hankalin su Zik Marigayi alal misali Nigerian Review, West African Pilot, Daily Comet, Eastern Nigeria Guardian, Nigerian Spokesman da Southern Nigeria Defender duk ya rubuce-rubuce a cikin waɗannan jaridu. To anan ne Zik da ya ga wani ɗan arewa Haziki saboda da aka sai bukace zaman tuman masa wakili na jaridunsa guda biyu abin nan West African Pilot da kuma Daily Comet wannan cikin shekara ta 1946 kenan. To dalilin da ya shiga harkan jarida kenan ya zama tutan jarida mai aiki da rahotanni ga waɗannan jaridu guda biyu kuma ya rubuce-rubuce a cikin waɗannan jaridu guda biyu wanda a ƙarshe kuma wannan sai ta zama alaƙansa da Zik har ya zama to babban sakatare na jam'iyyar NCNC. To yana hulɗa da mutanen kudu a harkar siyasa da aikin jarida sannan kuma arewa sun haɗa kai da wasu 'yan boko sun fara zaburar da al'umman arewa a gidan zaman sa na Zaria ya dawo Bauchi aka jika kafa da wasu 'yan ƙananan 'yan ƙungiyoyi haka domin zaburar da al'umma. To daga nan abubuwan ne kuma suka ci gaba.
To yanzu ka sama ma bayani akan wasu ci gaba da wasu nasarori kenan da ya cimma a rayuwarsa. Idan za ka daɗa faɗaɗa mana ganin cewar manya-manyan 'yan ƙasar nan wanda masu ka rasu da wanda suke nan sun amfana dangane da irin abubuwa ilmantarwa da kan jama'a nusar da su musamman a arewa a dangane da halin da ake ciki suna daga cikin ci gaba da shi Sa'adu Zungure cimma a rayuwar shi kenan. Idan muka duba ta fannin siyasa manya-manyan ƙasar nan kamar su wane ne suka zamanto kamar almajiransa?
To kamar yadda muka samu a cikin tarihi da kuma sauran waɗanda suke ba mu labari a yanzu za ka ga waɗanda suka zauna da su sosai aka yi gwagwarmaya kusan akan ce almajirai wani lokaci kuma sukan kira su dai abokan da aka yi harkar koyon siyasa musamman ma sunan Marigayi Malam Aminu Kano ya yi fice sosai wanda shi yasa za ka ga Kanawa suna daga cikin waɗanda suka fi tunawa da kuma karrama Malam Sa'adu Zungur ka tuna kamfanin Triumph, jaridan Triumph, da kuma cibiyar ta musamman da aka bude a can Kano ta gwagwarmayar siyasa da bunƙasa harkokin siyasa, duk an yi abubuwa na tunawa da marigayi shi Malam Dadu Zungur saboda alakansu da Aminu Kano a fagen siyasa. So Malam Abubakar Imam kuma da dai sauran wasu fitattu daga Zaria waɗanda suna da yawa kwarai da gaske. To shi Malam Sa'adu in ka duba a rubuce-rubucensa ba ya ɗauka a matsayin ko ya ce musu ko almajirai ko wai a'a yakan ɗauka abokan gwagwarmaya ne. To amma yanzu na baya sai na ɗauka wacce duk wanda suka yi wannan alaka kamar wanda suka koyo a harkar siyasa ce daga gare shi. To amma shi duk yana ɗaukan su ne a matsayin wato waɗanda suka yi gwagwarmayar siyasa. Kuma a nan cikin garin Bauchi ma za ka duba akwai wasu fitattu waɗanda sun yi irin wannan alaka da su, musamman ma wani lokaci a cikin irin rubuce-rubuce da yake na waƙoƙi kamar Alan Misali ya rubuta waƙoƙi na siyasa irin su yaƙi da shaidani na ƴan baka da waƙar arewacin Koriya ko mulukiya ko kuma jihadin neman sawaba. To zaka ga shi yake kattabawa, amma ai sauran irin waɗannan abokan gwagwarmayar ake neman waɗanda za su rera ko waɗanda za su je su riga karantawa a bainan jama'a kamar yadda ake fita gangami domin ya zamanto ana jan hankalin mutane. To irin waɗannan suke alaƙa da suna fito daga wurare daban-daban a nahiyar arewa.
To mene ne zaka ce arewa sun koya, ma'ana darasi a dangane da irin wannan fafutuka da yi na gwada muhimmancin ma an arewa su rungumi ilimin boko?
Babban abinda ya zamanto darasi ga 'yan arewa da kuma na ga 'yan arewa sun koyi wannan darasin illa dai yanzu za ka ga daga cikin darussan da muka koyo shi ne zaman wannan ƙasa ta Najeriya zama ce ta haɗaka. To amma a haɗakar kamar yadda kullum ga Malam Aminu Kano ne yake faɗa yake ce kowa yawwa amma kowa ya san ƙasa ɗaya amma kowa ya san gidan ubansa. To shi ne irin wannan zaman 'yan arewa sun koyi darussa na siyasa daga waɗannan magabata su marigayi Sa'adu Zungur, su marigayi Malam Aminu Kano, marigayi Sa Abubakar Tufo Abulewa, marigayi Sadduna, wato karaza ne daga arewa wanda sun bar mana darussan da walahalin yanzu muna cin moriyarsu a siyasance saboda sanin ilimin siyasa da muka koyo da gare su ne har ya sa ma muke da ɗan sauran kima da mutunci a wannan zamantakewa da ake na Najeriya. Da mun rasa wannan janibin da yanzu ba mu san ta ina muke ba da an gama mamayarmu. Shi sama cikin wakar da shi Sa'adu Zungur yake ya kattaba na arewacin Koriya ko mulkiya, in ka duba wasu baitutun za ka ga darussan har yanzu suna nan wanda da mun ƙara ɗaukan abin da ya tsokaci a kai da muhimmanci da ribar da muka ci a siyasan da ma ya ƙara abin da muke da shi a yanzu.
Tutocin Shehu Mujaddadi goma sha biyu ne Najeriya, Sa'ad Siddiqu Abubakar ga arewa tana kan shan wuya. Shehu Alkane ne a Yarwa ko za ka yarda a rushe mulukiya, Hausawa su da bare-bare ai amana ce da kilafiya. Shehu Laminu da Mujaddadi sun bar mana girman duniya, yalla za mu kiyaye har mu bar ya'yanmu su gaji halaliya. Ya jikokin Shehu na biyu sai ku ɗau tutarku ta gaskiya, haƙƙi na ƙabilolin duka na wuyanku ku sauke lafiya, daularku a kayan mumunai.
Kuma karkamata ƙananan ƙungiyoyi da suka rikide suka zamanto jam'iyyu a lokacin da suka kafa su suka ba mu asasin abinda muka samu muka dora. Alal misali in ka duba shi ya zamanto sakatare na gaya maka na jam'iyyar NCNC tun a shekara ta 1948 har zuwa 1950, sannan kuma ya zamanto yana cikin jam'iyya ya zama legal advisor mai bada shawara kan harkan shari'a ma jam'iyyar mutanen arewa, sannan kuma shi ya taimaka aka kafa wata kungiya da ake kiran da Hausa Youth Keep Fit Class a garin Zaria, the Northern Nigerian Youth Movement, the Zaria Friendly Society, the Northern Provinces General Improvement Union, da kuma Bauchi Discussion Cycle, da kuma Bauchi General Improvement Union. To wannan kungiyoyin da suka kare suka rikide suka zamanto jam'iyyu wanda suke na siyasa musamman manyan jam'iyyu guda biyu na arewa da aka fara kafa su a jamhuriya ta farko. To wannan ribar ta siyasa ita ce abinda sauran yan siyasa suka zamanto sun samu tarbiya akai har yau muka zo muke ciki wannan kuma dai to yanzu ga yanda yin al'amarin da yake gudana.
Mutum da ya fice haka ya suna an kaman yanzu ne za a dauka ya mallaki wasu gidaje kadarori da wasu abubuwa, shin Sa'adu Zunguru yana da irin wannan ra'ayi kuwa?
Ba a binje bane na gado bane illa ce tufafinsa sai kuma rubuce-rubuce da yi wanda na gaya maka, kuma rubuce-rubucen nan sai suka zamanto sun dan warwatsu a hannun mutane waɗanda suke alaka da shi. Yanzu ne ma muke kokarin wani babban aiki ya zamanto wasu abubuwan da ba san da su ba mu samu mu kimsa su a wuri guda a ƙara fito da su. To amma an banda wannan ba babu abubuwan da za ka iya ka ɗaga idanun ka ce ga shi nan marigayi Malam Sa'adu Zunguru ya bar shi.
Shin Malam Sa'adu Zunguru ya rasu ya bar mata nawa da yara na kwai?
Shi a rayuwarsa Allah bai taɓa arzikta shi da haihuwa ba, amma lokacin rasuwarsa ya bar matarsa wanda ita ma gabaya Allah ya karbi rayuwanta amma bai wuce ɗan shekarun baya nan da rasuwar nata ba, amma dai Allah bai arzikta shi da haihuwa ba. Sai dai kawai ƴaƴan ƴan uwa da wancan lokacin suke matsayin yara ya rike su wanda su suka zamanto kaman mataimaka a gare shi kuma suka koyi darussa da yawa daga gare shi a wajen su suke kula da harkokinsa na rayuwa na yau da kullum a matsayin abokan tafiya da yake basu tarbiya, kuma yawanci daga wajensu muke dan tattara sauran bayanan tun da mu ba mu rayuwa da shi ba.
Malam Talhat Hamid, Allah ya saka da rayuwa mu.
Mun gode kwarai da gaske. Insha Allah.
Na shirin mulkin Najeriya.
Allah ya ji kan mazajen jiya. To jama'a kafin mu karkar shirin namu insha Allah gobe ne sarkin zazzau mai martaba Shehu Idris zai cika shekaru 41 wato 45 a karagar mulki, kuma abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ya samu tattaunawa da shi domin jin sakunsa ga al'umma yayin wannan bikin.
Kira da kinsi gaba salamu bayan salamu a dare sa gaban ka inda kake so.
Ina yana roƙon jama'a su yi tattalin zaman lafiya kuma a sa yara a makaranta don samu tarbiya daga gida da makarantu, idan aka haka nan suna iya zama shugabannin gaba wanda za su yi taimakon ƙasa gaba ki ɗaya.
Da wannan waka to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shirye yau da gobe na wannan sati. Rana ita yau za mu kawo muku wannan hirar Hafiz da mai martaba sarkin zazzau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin
Madina Dahiru mai shanu
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu ne da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.